Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to su dangwale voahausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim yau ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan rakaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa jami'ar adawa ta PDP a Najeriya ta koka kan cewa jami'ar APC na kutun-kutun ganin sai ta wargaza mata jami'a sai kuma rahoton na ranar yau da hukumar bunƙasa ilimi kimiyya fasaha da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya ta kebe domin fifita harshen uwa sai tattaunawa da manajin editan sashen Hausa na wannan gidan rediyon Aliyu Mustafa Sokotoyi da gwamnan jihar Borno honorable Kashin Shattima sai ne idan muna da lokaci mu kawo muku wato kiran da ake ta yi na ci gaba da shugaba Buhari addu'a amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hanki lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sabon mai ba da ƙasa shawara kan tsaro, Laftana General HR McMaster, wani ƙwararre kan dabarun soji wanda ya dade yana aikin sojin. Trump ya bayyana McMaster dan shekaru 54 da haihuwa da mutum mai matukar basira da kuma sanayya. Da yake yin sanarwar a wurin shakatawarsa na Mara Lago da ke gabar tekun Atlantic a Florida, Trump ya ce shi kuma Laftana General Kate Kellogg, wanda shi ya yi muƙaddashi kafin nan, a yanzu zai zama shugaban ma’aikata a Majalisar Tsaro ta ƙasa. A halin yanzu, McMaster shi ne daraktan cibiyar haɓaka dabarun aikin soji, wadda aikinta shine haɗa hancin dukkanin dabarun iya yaƙi zuwa gundarin matakin soji da kuma tuntubar sauran cibiyoyin gwamnati. Trump ya zabe shi ne bisa sauran 'yan takara uku ciki har da Kellogg. McMaster zai mai gurbin Michael Flynn, tsohon janar ɗin soji ɗin nan da Trump ya sallama daga aiki a makon jiya bayan ya yi kwanaki 24 kan aikin. Wato tun kahuwar gwamnatin Trump mai mazauni a Washington, sabon shugaban ya faɗi makon jiya cewa ba zai lamunta da ƙaryar da Flynn ya yi ma mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ba game da tattaunawarsa da jakadan Rasha a birnin Washington gabanin rantsar da Trump wata ɗaya da ya gabata.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence jiya Litinin ya jaddada matuƙar goyon bayan da Amurka za ta ci gaba da baiwa NATO da Turai. Amma ya ce har yanzu wasu kasashen Turai da dama ba su da abin da ya kira cikakke ko kuma ainihin tafarki sahihin tafarki na ƙara kason kuɗin da suke ware ma ɓangaren tsaro balle ma har su biya kasonsu na karo-karon da ake wa ƙungiyar da aka kai shekaru 10 da kafawa. Da yake jawabi a headquarters NATO da ke Brussels, Pence ya bayyana cewa Amurka ce kawai da wasu ƙasashe hudu daga cikin jimlar ƙasashe 28 da ke cikin ƙawance ke cika ƙa'ida ta ware kashi 2 na tattalin arzikinsu kan tsaro. Muna da niyyar ƙara yawan kuɗin da muke kashewa kan tsaro. Amurka za ta ci gaba da sauke nauyin da ya rataya a wuyanta, a cewar Pence da yake bayyana aniyar sabuwar gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump. To amma fa sai ya ƙara da cewa yanzu fa lokacin aiwatarwa ne, ba lokacin surutu ba kawai, da ya koma kan ƙasashe 23 da ba su cika ƙa'ida ta aƙalla kashi 2. Pence ya samu goyon bayan sakataren janar ɗin NATO Jens Stoltenberg, wanda ce ina mai cikakken goyon bayan wannan raba ɗawainiyar. Abin farin cikin shi ne mun ɗau haramai.
To, wato dubban masu zanga-zanga sun yi gangami a faɗin ƙasar Amurka na bayyana rashin amincewarsu da gwamnatin Donald Trump jiya Litini, wadda ita ce zagayowar ranar tunawa da shugaban Amurka na farko. Gangamin mai taken ba shugaban ƙasa ta bane ya tara masu zanga-zanga da dama daga faɗin ƙasar, waɗanda suka fito suna nuna goyon baya ga tsirarun jinsuna da baƙi da musulmi da ma'aikata da 'yan luwaɗi da maɗugo da masu canza jinsi da kuma matalauta. An gudanar da zanga-zanga kama daga birnin Boston zuwa Seattle, inda masu zanga-zangar suka ce niyyarsu ita ce su mai da ranar ta zama ta nuna bijirewa ga manufofin Trump. A birnin New York, dabban masu zanga-zanga sun mamaye fili mai cin manyan gine-gine har takwas daura da otel ɗin Trump na ƙasa da ƙasa. Masu gudanar da zanga-zangar sun faɗi a kafar Facebook cewa Donald Trump shugabanmu ne, amma na je kana yi ka. Yana adawa da duk wata ɗabi'ar da mu mutanen New York muka amince da ita, kuma bai kare muradunmu. Mutane da dama sun taru a birnin Washington suna ta ihu ayi watsi da Trump. A birnin Chicago ma ɗaruruwan mutane sun taru daura da ginin Trump Tower, suna riƙe da saƙonni da harsunan Turanci da Larabci da Sifaniyanci, suna kiran da abu jirewa manufofin Trump game da baƙi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. To, bari mu bude taskar rahotannin namu da batun kokawar da jami'ar PDP akan zargin APC. Gari Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A jiya ne bangaren sanata makarfi na jam'iyyar PDP da suka sha kai a hannun bangaren sanata Alimudu Sharif a kotun ɗaukaka ƙara suka shirya wani taro biyo bayan yunkurin jami'an tsaro na dakatar da wannan taro nasu, take suka sauya wurin taron ya zuwa gidan gwamnan jihar Ekiti da kenan Abuja. A daren jiyan jam'iyyar PDP bangaren makarfi suka zargi gwamnatin jam'iyyar APC da laifin yin amfani da bangaren sanata Ali Sharif don wargaza jam'iyyar tasu. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Suda Lamido ya min ƙarin bayani.
Wanda yake mulki yana son zuciyarsa, so daga idan mutanen APC na ganin cewa amfani da 'yan sanda shi ɗansa na babu rasa, 'yan sanda ko kotu ba su ce maka gyara 'yanka ba, sai mu za mu gyara kanmu, kuma za mu gyara kanmu wallahi. Abokin hamayya fa da yake so kasa daga gazawar ka, duk abin zai karya ka, shi zai yi ya rigare ka, ta yi tsaye ka ce baka yadda ba, saboda haka rigimar rayuwar siyasa don wani ya ce baka yi sa ba, kai ka san ka isa. Shi da ya gaza din shi yake sonin hayin rai. Abin da muke a yanzu ake mana yanzu mai ba APC ba, muna suna mai ba mai ba sai muna ba Buhari ya shugabanci zanga-zanga bai ba su tuni bo, duk abin da ake a yanzu mai ba ai mana ba. So daga ina fahimta mulki ne a yi ta yi wallahi, amma daga shi ne watakila wannan abin da yake dushi mai ne, abin da yake gudu shi ne rushe ta a matsayin zaɓe mai zuwa. An yi mulkin PDP, an yi mulkin APC, so daga hisabi yana gun 'yan Najeriya.
Amma jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta nesanta kanta daga rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP. Alhaji Maima Labuni shi ne sakataren jam'iyyar APC na ƙasa.
Kafin ma zaɓen shugaban ƙasa Sanata Ali Sharif ya bar jam'iyyar APC. Lokacin da ya bar mu kuma sai suna ga kamar sun yi babban kamu, sai suka zo suka jawo kinsu ta ba shi shugabanci. Lokacin da suke ba shi shugabanci ba su shawarci jam'iyyar APC ba. Su yanzu suka taru suka ga cewa yanzu ne suka samu gwarzo. Mu a nan ba abin da ya shafe mu kuma sanin dukkan ɗan Najeriya ne cewar shugaban Muhammadu Buhari tun da ya hau karagar mulki babu wani abu da ya taso da ya ta jami'an tsaro su je su nuna karfa-karfa. Wannan harka ce ta jam'iyyar PDP wanda suka saba yi tun lokacin da suke mulki, suke karfa-karfa su hana jam'iyyu motsi su yi amfani da jami'an tsaro. Wataƙila wannan tunani suke yi mu ma haka muke yi, to mu ba haka muke yi ba.
Kazalika Alhaji Suda Lamido ya naya ta ƙudurinsu na ɗaukar ƙara na ƙalubalantar hukuncin kotun ɗaukar ƙara da ta tabbatar wa sanata Alimudu Sharif shugabancin jam'iyyar PDP.
Mun san me shugabanci, mun san me mulki, mun san me hakki, mun san me shari'a. An yi ba da hukunci a Port Harcourt, kotu ce mai ikon kanta.
Kun gamsu kun bi.
Ka ji ba, a to ai magana shi ne ai idan da mun gamsu, ai ba za mu yi appeal ba. Ana ba da hukunci kuma mai daba, mu ɗaukar ƙara. To bisa ka'ida shi ne a yanzu mu annan kamar gidan jiya. Amma da magana shi ne ka gane da kotu. Da 'yan sanda ba su gari fidi ba. Bana ɗauki shakka ce abin kuma da rage yawa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, bari mu shakata da wannan faifan kafin mu ci gaba.
Thank you.
To a gaida Umar Sangare daga Mali. Rana 21 ga wannan watan na Fabrairu na kowace shekara, hukumar bunƙasa ilimi, kimiyya, fasaha da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe shi domin baiwa harshen uwa fifiko. Wakilinmu daga Birnin Ikon Najeriya Babangida Jibrin ya duba muhimmancin wannan rana ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Taken bikin na bana dai shine amfani da harshen uwa wajen koyarwa ta fannoni da dama. Professor Abdullah Uba Adamu shine mataimakin shugaban jami'ar daukan darasi daga gida da ake kira National Open University of Nigeria, kuma ya bayyana mini muhimmancin amfani da harshen uwa wajen koyarwa a makarantu.
Yana amfani da wannan harshen uwa wajen koyawa yara yana da amfani sosai, kuma da kalubale. Amfani da shi shine daga ringa muhimmancin harshen uwa ɗin ga yaro. Yau da jaddada mu da akan cewa ko shi waye shi. Zai taɓa wato fitar da aƙidarsa ba. Don ganin wani kyau manya-manyan daurorin duniya da suka ci gaba sun ci gaba ne saboda harshen uwa da suke amfani da shi. Japan, China, Russia, Germany, gaba ne da harshen su suke amfani da shi.
Tun ba yau bane dai gwamnatoci da kuma hukumomi daban-daban a Najeriya da kuma sauran kasashe ke bayyana muhimmancin amfani da harshen uwa wajen daukan darasi da kuma amfani da harshen a harkoki na yau da kullum. Masana harsuna dai sun yi ittifakin cewa yara 'yan makaranta sun fi daukan darasi a lokacin da ake koya musu da harshen uwa, wato harshen da suka tashi suna ji a gidansu. To ko ne shawara masanan ke da shi ga iyaye? Ade Malam Aliyu Sidi Ladima, jami'i a cibiyar koyar da al'adu da kuma harsuna na ƙasa.
Kayan aka ce mother's tongue. To mother's tongue shine yaren da yaro zai fara ji a duniya. To shine na gidan, a gida, family house. To iyayen ba su yi ba bayan da yaro zai yi koya. Dole iyayen su koyar da yaransu yaren, su yi yare da su a gida. Turanci sun fita waje za su ji, saboda suna makaranta suka je za su yarda ne wani yara waje. Amma na gidan iyayen ba su yi ba bayan da za su yi su ji. So na ga ma iyayen kada su ji kunya, koyina kake ka yi yaren da kake. Yarenka ma yarenka, ko kana cikin teku ne koyina kake, ko a cikin Turawa ne ka yi yare.
Haka ma a jamhuriyar Nijar, Tamar Abari ta rubi muhimmancin wannan rana ga kuma rahoton da ita ma ta aiko muna.
Ba tu ba ba cha da da
muna hira
musa balaguro
muna hira musa balaguro walayin balaguro a muka ce walayin balaguro balaguro da ake yi da Adamu
balaguro da sukuri
muna hira musa balaguro da sukuri muka ce in za a balaguro da sukuri
sai an ta yi a mota.
Sai an ta yi a mota. To, mutanenmu na da can kakannin su ko da mu suke zuwa balaguro. Suna zuwa a bisa jirgi ko? Me yasa muka ce ɗazu in za a balaguro ana zuwa a mota?
Dan mota ta yi sauƙi.
Dan mota ta yi sauƙi.
Wasu yara kenan a makarantar koyar da harsunan gida ta Umaru Neno da ke nan da Magaran a cikin aji suna ɗaukan darasi. Wata malamar makarantar da bata so a ambata sunanta ba, wadda ita ma ta yi wannan makaranta ta Umaru Neno, ta faɗa mana bambancin lokacin da suka yi da kuma yanzu.
Nan ne tun sai ikita tun zamanin mushashi shi ya min daga sai izuwa samdu. Kuma a satin nan ma har samdu ma Hausa muke, ta shidda Hausa muke, inda a lokacin nan akwai kayan aiki zanga mu. Kuma muna yaran aka ɗauke mu in kowane lesson ce zan yi sai an je an gwada mu kwankare. Yanzu kaman bisa ɗoki bisa kan makeri sai a kai mu makera mu je mu gani, in bisa kan garka ne halkan ya mun je komai ana gwada mu.
Malam Umaru shine director na makarantar ta Umaru Neno ta Hausa, cewa yayi gwamnati tana taimakawa wajen horo da kayan aiki.
Balehi dai za a ce, tunda saboda Allah gwamnati tana bakin kokarinta. Ana horar da mushina yanzu bana yau da shekara uku, duk shekara sai an doki mushinan yan aji ta daya, an kai an hore su bisa harkar Hausa.
To an gaida babban gida da Tamar. A ci gaba da ran gadin kulla hulɗa da wasu kafofin yada labarai da manajin editan sashen Hausa na wannan gidan rediyo Aliyu Mustapha Sakko take yi a arewa maso gabashin Najeriya ya samu daman tattaunawa da gwamnan jihar Borno sa'in da ya tafi jihar ta Borno. Kuma Aliyu ya fara tambayar sa ne duk da halin da jihar ta take ciki, amma kuma bai yi ƙasa a guyo ba wajen samarwa mutanen jihar ababen more rayuwa, ko menene sirrin?
Babban abun shine in kana so ka yake ta'addanci, dole ka yake ta tafannin ba matasa aiki, kuma ba inda zaka samu matasa aiki fiye da aikin gini, gine-gine da kuma tafannin aikin noma. Shi yasa muka yi gwargwadon karfinmu, muka nuna gwanintanmu tafannin ayyukan gona da kuma gine-gine. Ba don komai ba, muddin yara suna da abin yi, muddin matasa in sun tashi da safe akwai abin da za su hanga da yamma, wannan haukan za ta kare. Shi yasa muka saya, muka yi sayin daka, muka ga cewa duk abin da muke da shi muka tattaro muka sa ayyukan jama'a. Ba don komai ba, duk wanda yake so ya zauna a arewa, duk shugaban da yake so ya zauna a arewa, nan da shekara 10-15 masu zuwa, wallahi tallahi in ba mu tashi sai daka mu sa hulanmu na tunani muga cewa mun ceto mutane mun share hawayensu ba, wallahi za su kore mu ba shakka. Mun yi ne don san kanmu ne, ba ma duk san jama'a ba. Muddin kana so ka zauna a arewacin Najeriya, kaga batun ilimi, muna da mataye da mazajen su Boko Haram suka kashe su 54,000 da wani abu akai, yara da iyayensu Boko Haram suka kashe, da wanda ma ba san inda iyayensu suke ba, ko sun mutu ko sun rayu, su kusan 51,000. Wannan ma abin da muke da shi a cikin rajista kenan, wanda ba sanin ba Allah kadai ya san iya yawansu. To gaskiyan abin shine, ko mu samu wa matasan yaran nan ilmin zamani, mu samu wa matan nan sana'a, ko kuma shekara 10-15 mai zuwa su hana mu zama.
Abin da ke da mamaki, Your Excellency, shine yan wanka gononi da yawa suna fuskantar matsaloli wajen na farko biyan albashi wajen gudanar da ayyuka iri-iri. Na bincika a nan Borno ce ba wai ma kana biyan albashi a kan kari ba, har ma kai musu ƙarin albashi. Sannan ga waɗannan ayyuka din, idan kai zaka samu lokaci da kuɗaɗen waɗannan ayyukan, kana magana arewa da cigaba da cewa idan shugabanni ba su yi haka ba za a kore su. Me yasa ba a samu irin wannan cigaba? Kai kuma kai ne ma dai shugaban gononin arewa.
A fisabilillahi, gwamnoni da ke karagar mulki a arewa a yanzu ya bambanta da gwamnoni na da, fisabilillahi. Kowane jihan arewa da ka tafi yanzu zaka ga gwamnoni sun tsaya. Fisabilillahi nake ga maka, ni ba dan siyasan haka bane. Kowa bisa iyarawan shi suna gwargwadon karfinsu. Amma ni nawan, kaga dole ne biya salare. Ba don komai ba, ba zan iya in yarda in dagula tafiyan nan da fada da yan lebo da kuma hayaniyar tashin hankalin nan ba. To a kowane lokaci ina da kuɗin biyan.
To shi ne abin mamaki, Excellency.
Mutane ma'aikacin banki ne a yi Alhaji Aliyu. Ni ma'aikacin banki ne, akwai hikiman
shine babban shi.
Ta da kuɗi da kuma amfani da kuɗi. Shekara 20 na ina aikin banki. So duk hikiman banki ina sakiyanta, yawa, yadda za a yi amfani da kuɗaɗe kuma dai yadda za a samu bunkasan arziki.
Wani abu da ni lura da shi kuma mutanen Borno suka gaya min shine cewa an samu lumana ta fara zaman lafiya yanzu. Kowa ya san, duk wanda ya zo Borno shekara ɗaya biyu ya zo yanzu ya san an samu zaman lafiya. Na zagaye cikin garin nan na Maiduguri, na ga yadda mutane suke cigaba da harkokin su da kullum da kasuwanci da sauransu. Amma kai da kake nan, kai ne shugaban su, kai kafa sanin abin da suke ciki. Ya zaka kwatanta bambancin shekaru biyu da yanzu a Borno da Maiduguri?
Ai wato, in mutane a Najeriya wayansu suna so su fara zagin Buhari daga safe har zuwa dare, amma mu in haifaffen mutanen jihar Borno ne ko Yobe ne ko Adamawa ne, mu da Muhammadu Buhari sai dai godiya, don duk wanda ya tuna da jiya in ya ga yau to dole yayi godiya shekaru biyu da suka wuce wallahi ba kariya ba ba siyasa nake maka ba kaga hanyan biyu ba za ka wuce gongolon ba kana cikin kasar Boko Haram hanyan ba ma kondo gaje iyakacin mu da caliphate hanyan mangono ba za ka wuce tungushe ba hanyan biyu kamar yadda na faɗa ba za ka wuce dalwa ba hanya kaccel daya kaccel ce inda ake shiga Borno hanya Maiduguri zuwa Kano aka waye gari daga local government kusan kananan hukumomi kusan 22 dake hannun Boko Haram aka waye gari an zo an kwato yankunan kananan hukumomin mu to ai mu da shi sai dai mu yi mishi godiya mu da gwamnatin tarayya sai dai godiya amma wayan su da sana jin dadi da tun shekaru da suka wuce su ta ihun su don ba su ga rashin zaman lafiya bane shi yasa za su zauna su yi wani manyan maganganun su da banzan magana
to har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC mu yanzu na agogwa ce karfe 2 na tsakar dare da minti 22 ga kuma labaran da suka dauki hankulan jaridun jamhuriyar Niger tare da Sulaiman Muhammad Barma
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta wallafa wata takardar shaidar da ke nuna hukumomin Niger sun sayar da karfin uranium na miliyan 200,000 na sefa a cikin wani yanayi mai cike da hazo. Jaridar ta kara da cewa a ranar 9 ga watan November 2012 ne aka yi wata tantaunawa tsakanin daraktan fadar shugaban kasa na wancan lokaci Hassan Masaudu da wasu shugabannin kamfanin Areva su uku a asirce. Ba tare da sanin ministan ma'adanai Omar Hamidu Chana ba duk kuwa da cewa da shi aka je birnin Paris ba a kuma yi wani dogon bayani ba ciniki ya fada tsakanin Hassan Masaudu da a ɗaya gefe kamfanin Areva mai kulda da kamfanin Russia Energy Alliance saboda haka aka biya waɗannan kuɗaɗe a ranar 9 ga watan Disamba ta hanyar wani bankin Dubai inji jaridar Le Courrier yayin da jaridar La Rue de l'Histoire ta bayyana cewa Shirin nan na mai bulala da shugaba Isuhu ya kaddamar domin hukunta barayin dukiyar kasa aiki ne jawur a gaban sa bisa la'akari da cewa duk da matakan da aka dauka a hukunce domin farautar mahandama alamomi na nuni sata da wawurar dukiyar jama'a sai kazamcewa suke yi a wannan kasa kamar yadda ake ganin ma kama kan gidaje da mototin alfarma ke kare waita a unguwannin Yamai a tarihi ba a taba ganin arziki irin na fitar hankali ba a hannun ministoci da ƴan majalisa da daraktoci da manyan jami'an gwamnatin kasar Niger kamar a wannan zamani saboda haka La Rue de l'Histoire tace tilas sai shugaban kasa ya zage dantse shirin nan na mai bulala zai kai labari jaridar L'Enquêteur ta bayyana cewa kungiyoyin malaman makaranta Cause de Sinaseb Sun yi watsi da shirin tantance malamai da gwamnatin Niger ta kudiri aniyar gudanarwa bayan da tace ta gano dimbin malamai da basu cancanci aikin koyarwa ba saboda karancin ilimin da suke da shi. Kungiyoyin malaman sun bayyana wannan jarabawa a matsayin wani abin da ya sabawa dokar kasa kamar yadda jaridar ta ambato shugabannin kungiyoyin suna cewa kawai ana neman maraba ne da malaman makaranta. Saboda gwamnatin na ganin ba za ta iya ci gaba da biyan su albashi ba. Mu karkare sharhin da jaridar Le Républicain wacce ta ruwaito cewa dubarar dakile hanyoyin kwararar bakin haure da kungiyar tarayyar Turai ta zo da ita ta kawo ƙarshen wannan matsala. Sai dai ta wani bangare wannan mataki ya gogawa jama'ar Agadez sosan tsiya saboda yadda harkoki suka tsaya cik ba kuɗin shiga a sakamakon rashin zuwan baki. Sile Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To a gaida Sule yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
Assalamu alaikum Sasha Hausa muryar Amurka mai magana Muhammadu Dan Modika ya kan sallar jinnati daga Mandira shagarin local government ta Kudu State Nigeria ina miƙa godiya mata musamman ga gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Baba Buhari bisa kwangilar godar burna sun kabasuwa waɗanda suka taso daga Tureta zuwa Shagari da kuma Tureta zuwa gidan Yambita ƙasar Gumi Zamfara State muna miƙa godiya gaskiya wannan titin titunan ba ƙaramin alheri na ba gare su ga talakawa
Salamu alaikum VOA Hausa. Ina magana Ibrahim Burbi Sina Odwo a nan karamin gona kuma a tarayyar Bauchi Najeriya. Ina shugaban Najeriya General Muhammadu Buhari da wani a labarin lafiya.
Muna na Isa Ramai Holi haɗe da Haji Haji Zara. Ina so ne amfani da wannan dama na nufa sakonni nuna ga hukumar Najeriya wanda suke ƙaunar wannan ƙasa a sassan jihohin Najeriya wanda suka ba da hanyar gudunmawa wajen yin tarika na nuna goyon baya da Muhammadu Buhari tare da gudanar da salloli game da hadiyoyi a masallacai da majami'u da nufin Allah Ubangiji ya ba wannan shugaba namu lafiya da dawo gida.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Kadarka. Sunana Kallami Joja Kadara, jihar Niger, Nigeria. Ra'ayina shine akan mutanen da aka kama a Filato suna sai da jarirai, da gaskiya ya kamata a ɗauki matakai a kansu din ne, saboda abubuwan da suke aikatawa ba abin da zai kaucin gaba ba ne. A ce jarirai ana saidawa kamar ana saida awaki, wannan abin bai dace ba. Ina kira ga gwamnatin Filato da gwamnatin tarayya da dauki mataki a kansu wannan mutanen nan da suka mai da mutane jabobi.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Hakika ziyarar da editan gidan rediyon Amurka Konce Aliyu Mustapha Sokoto yake yi a wannan lokaci a jihohin Arewa maso gabar, kuma yake hulɗa da gidajen rediyo Konce kafafen yaɗa labarai na wannan yankin da kuma alkawari da ya nambu su ba su training na aiki da kuma tallafa musu da kayan aiki. Hakika abu ne da ya dace ganin cewa a Arewa maso gabar muna da gidajen rediyo da dama, amma ba sa da amo, ba su da kuma ƙwararrun ma'aikata. Da fata wannan ziyara za ta kawo ɗaukaka kafafen yaɗa labarai na Arewa maso gabar baki ɗaya.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sabon mai ba da ƙasa shawara kan tsaro, Laftana Janar HR McMaster, wani ƙwararre kan dabarun soji wanda ya daɗe yana aikin na soji. Trump ya bayyana McMaster ɗan shekaru 54 da haihuwa da mutum mai matuƙar basira da kuma sanayya. Dubban masu zanga-zanga sun yi gangami a faɗin ƙasar Amurka na bayyana rashin amincewarsu da gwamnatin Donald Trump a jiya Litini, wadda ita ce zagayowar ranar tunawa da shugaban Amurka na farko.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu Charles Hall, ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.